نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساك سادوا وانا ممتشي من البركة نجوم وانا مسلاتي من البركة نقول لك دكي نتشكين غرم بوتي يو أشرين دشدة قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليدة اليه دو تلاتين دبوكوي وانا كميكي ديدي دايا قوات بوكوي ميلادية تدبو بيد شاشدة وانا مجلسي na tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi sannan muna aya ta 109 sannan kuma wannan shine jajiberin tafsirinmu na wannan shekara insha Allah za mu ansa kadan daga cikin tambayoyi kamar yadda muka saba kafin mu shiga tafsirin ayar da zamu fassara wanda yana tambaya game da wato yana cewa ya taba tufar da ta mari ya busasshe a jikinta, shin wajibi ne sai ya wanke hannunsa? Babu wajabci a nan, sai dai kaga dama ka wanke, in kaga dama ka bari, amma ba maganar wajabci. Saboda magana mafi inganci mani da yake fita daga jikin mutum ba najasa bane, wanda ita ce magana ta fi ƙarfin hujja, ta fi ƙarfin dalili. In ya bushe aka kankare shi kenan. Kuma dan ya taba tufarka ba a cewa najasa ta taba ta, don haka wajibi sai an wanke ta da ruwa. Sai kuma maganar cewa yana yawan shakka da waswasi meye maganin wannan. Idan mutum ya kasance mai yawan shakka ne, mai yawan waswasi, zamana a cikin al'amuran ibadarsa ko da yaushe yana kokwanto, idan alwala yake yana kokwanto, shin ya wanke hannunsa duk sau biyu ko sau uku, ya yi shakar ruwa ko bai yi ba, ya face ko bai face ba, irin dai wannan, ko yana sallah ya rika shakka raka'a nawa yayi, ya yi raka'a biyu ya rika jin ko raka'a uku ce ko raka'a ɗaya yayi, to wanda shakka ta zama ta aure shi, kamar yadda malamai suke cewa istinkahu shakku, shakka ta aure shi, ya zama kowane lokaci cikinta yake, to maganinta shi ne ya rika watsi da ita, don abinda ya bujuro masa a tunaninsa na shakka, to kada ya aiki da shi. In ya yi shakkar ya ɗauka bai yi ba, saboda haka in yana jin kamar bai yi alwala ko alwalarsa ta kare, to ya ɗauka ba ta kare ba, matuƙar dai ya san ya yi alwalar, sai yake shakkar shin ya yi abinda alwalarsa ta kare ko bai, to ya ɗauka kawai bai yi ba, ko yana sallah kawai rika shakka raka uku yayi ko raka hudu, to kawai ya watsar da shakkar, yayi aiki da abinda shi ya fi tsaya masa a tunaninsa, kawai ya tsaya uku yayi kawai uku yayi, hudu yayi kawai hudu din yayi. Don haka shakka idan ta bujuro mutum ya daina aiki da ita shine maganinta. Amma duk sanda zaka zama kana biye wa shakka, in ta yi yawa, duk sanda kai shakka wanka kake yi ka rika shakkar wankan nan yayi ko bai yi ba, akwai inda ruwa bai taba ba a jikinka, ko kuma ko ina ruwa ya game jikinka, to kawai ka yi watsi da shakkar, shi ne maganinta. Sai wanda yake tambaya mata su raka jana'iza gawa, abinda su raka gawa makabarta. Ummu Atiya tana cewa na hana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ittiba'il janazati wa lam yu'azzim alaina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu raka jana'iza, mu mata, take cewa ya hana mu raka jana'iza amma bai tsananta ba. Saboda haka baya daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama kai gawa da mata, wanda baya daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shi yasa ya hana. Da a ce sunna ce, to da ba zai hana su ba, sai ya kwadaitar da su kamar yadda ya kwadaitar da maza. don haka mace baya daga cikin koyarwar musulunci ta raka gawa. Sai kuma yake cewa akwai nasi da ya magana akan mutuwa daren juma'a ko ranar juma'a. Nasi ne sahihi tabbatacce na annabi sallallahu alaihi wa sallama, Imam Ahmad ya rawaito shi, Tirmidhi ya rawaito shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man mata yawmal juma'ati aw fi lailatiha wuqiya min azabil qabr, wanda duk zai mutu ranar juma'a ko daren juma'a. Daren juma'a shine alhamis da daddare, ba juma'a da daddare ba. Wanda zai mutu alhamis da daddare shine daren juma'a, ko kuma ranar juma'a, wato a cikin yinin juma'a kafin ranar ta fadi, wato a kamar a yau kafin zuwa faduwar rana, shine yinin juma'a din. To wanda yayi haka Ubangiji ta'ala zai tsare shi daga azabar kabari. To sai yake cewa to ai akwai bid'a suna mutuwa ranar juma'a ko ranar abin nan. Eh, wannan Ubangiji ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abinda Allah ta'ala yake wa bawansa, kai ba za ka iya sanin tsakaninsa da Ubangijinsa ba. A zahiri ka gan shi mai laifi ne, ko yana yawan laifuffuka, ko kuma kana ganin shi yana wasu bid'o'i, amma baka san tsakanin shi da Ubangiji ba. Wataƙila akwai wani aikin alkhairi da yayi wanda zai rinjaye abinda yayi mara kyau, Ubangiji ta'ala ya yafe masa saboda wannan. Wanda dai hukunci ne ko bishara ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yawa musulmi, sai ka kamata a haka yadda ka jita. Sai kuma tambayar cewa meye maganin yawan mantuwa. Mantuwa halitta ce da Allah ta'ala ya halicci dan adam da ita. Tun farkon halitta Ubangiji ta'ala ya sanya wannan dabi'a ta mantuwa a tattare da halittu. Halittar farko shine Annabi Adam alaihi salam ya yi mantuwa, walaƙar ahidna ila adama min qablu fa nasiya, lace mun yi alkawari da Annabi da Adamu gabanin haka ya manta. Saboda haka kaga tun dan adam na farko shine abuna Adam alaihi salam, Allah ta'ala ya halicce shi da mantuwa. To kamar yadda yazo cikin hadisi, fa nasiya fa nasiyat zurriyatuhu, haka mu ma zurriyarsa da muka zo sai muka tasirantu da wannan ɗabi'a ta mantuwa, kuma alama ce don ta nuna maka cewa duk yadda ka kai ga kamala kana da gajiya, gajiyayye ne kai. Annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani dan adam da ya kai shi kamala, shine akmalul bashar. Duk wani dan adam da Allah ya taba halitta ba wanda ya kai kamalar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Amma duk da haka ya ce inna ma ana basharun mislukum ansa kama tansau, ni mutum ne kamar ku, ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa. Saboda haka mantuwa na ɗabi'a ce, sai dai idan ya kasance mutum mai yawan mantuwa, to kuma wannan ta wuce abu na ɗabi'a, ko dai ya kasance shi abin a halittar da Ubangiji ya masa ta zakira ta ƙwaƙwalwa tana da rauni tun farko, ko kuma wasu abubuwa suka bujuro mata, ko na girma, ko ku a'a wasu abubuwa suka yi wa ɗan adam yawa, abubuwa ba sun yi wa ɗan adam yawa, yana yawan mantuwa. To Allah ta'ala yana cewa karatun da muka yi bara, wadhkur rabbaka idza nasita, gaiman din ka manta ka ambaci Ubangijinka. Malamai sun ce yana daga cikin maganin mantuwa yawan ambatan Allah, yawan ambatan Allah yana taimakawa wajen maganin mantuwa. Sannan in wani karatu ne kake gudun kakka manta, to kai ta yin shi akai akai, kai ta yin shi akai akai. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya haddace Qur'ani ya riga bitarsa, in ba haka ba zai kubuce. Kamar dabbar da ka aje ta baka daure ta ba za ka neme ta ka rasa. Don haka Qur'ani yake in ka haddace shi to ka yawaita karanta shi, wanda yawan karantawa shi zai sa ya tsaya. To ko ma menene in kana son ka rike shi, ko in ka rike kada ka manta, to ka karanta shi da yawa. Dan ka karanta sau ɗaya sau biyu ka ji ka rike, wannan ba shi yake nuna cewa ya kafu ya tsaya a cikin ƙwaƙwalwar ba. In kana so ya kafu ya tabbata, to yi abin nan maimaita shi sau ba adadi, ka yi sau ba adadi. Da haka malamai suke haddace masa'il, yawan maimaita su. Akwai wanda zai karanta mas'ala ɗaya, karanta ta sau ɗari, akwai wanda zai karanta sau ɗari da hamsin mas'ala ɗaya, ya yi ya maimaita. Suna cewa kalimatu barra laysat mustaqarra, abinda za ka ji shi sau ɗaya, ko ka faɗe shi a da bakinka sau ɗaya, ba zai zauna ba. Ko da kana jin kamar ya zauna, to zato ne kake, aka kwana biyu ka ne za ka neme shi ka rasa. Ko lokaci Abu Ishaq Shirazi, babban malami ne na mazhabar Shafi'iyya, wata kuyanga a gidansa tana shara, take jinsa yana ta maimaita mas'ala, yana ta maimaita karatu, sai take cewa da shi, ya Sheikh, ai ni abinda kake faɗa tuntun na haddace. dan tana ga kamar ya ci a ce shi ma yanzu ya daina maimaitawar tunda ita ma yar shara ta haddace a bare shi babban malami wanda ake kiransa Imamul A'imma ana kiransa Imamul A'imma saboda duk garin da ya je sai ya samu akwai almajiransa a garin ba garin da babu almajiransa sai sa ake masa take da Imamul A'imma shi kamar shi Imamul A'imma ya zamana yayi ta maimaita abu ita maimaita abu haka yace ta ce ni ta haddace yace a'a za a dai gane waye haddace nan gaba ba yanzu ba sai kashe gari ya kirawo ta yace abin da kika ji ina faɗa jiya faɗa min shi in ji sai ta yi turus ta gasu cewa komai yace to wanda nake gudu ni ba bare ni ma in zo a ce in maimaita in kasa shi yasa yake maimaitawa saboda zaka samu hatta a littafai sai ka samu a ce maka malami ya karanta Sahihul Bukhari sau 50 ya karanta shi sau 100 Sahihul Bukhari ya karance da ya karance da ya karance da ya karance gudun kada ya manta sai sanda wani abu ya taso zai ji kawai hadisan suna tashi a kwalwarsa kamar tsuntsaye fur kawai yana ambaton su yadda yake so to wannan shine maganin mantuwa kai ta maimaitawa kai ta maimaita kada ka ce kai ka karanta sau 1 sau 2 ka ji baka rike ba ko ka karanta sau 1 sau 2 ka ji ka rike shikenan kuma kai lakwas kana jiran gobe in ka lalubi abin ka same shi a gana so ka same shi yi tai ba adadi akwai wanda yake tambayar cewa akwai wani unguwarsu yana bada sadaka masallaci yazo sai ya ce gashi na mutanen masallaci ne ko da ƴan masallaci ne to wai ya za a rabawa za a bawa in ya ce da ƴan masallaci ne yana nufin masu sallah a masallacin saboda haka duk wani wanda ya cancanta a bashi a masallacin a bashi ba kuma lalle ne kowa da yake zuwa masallacin ba sai an yi rabo ya zo ya bada naira 1000 ya ce da ƴan masallaci kuma ka ce masallaci wajen mutum 50 suna sallah a ciki an bada 1000 kaga za a raba ta saboda haka sai a duba wanda ya fi bukata sai a bashi gobe in ya kawo kuma a duba wani wanda ya fi bukata sai a bashi ba wai sharadi ba ne sai an raba daidai wa daida cewa tun da ya bada naira 1000 duk wani ne sallah ya kawo sunansa za a yi kaso wannan ba haka yake ne yana nufin dai duk wanda za a taimakawa gashi a taimaka ma waɗanda suke zuwa nan masallacin don haka duk wanda aka ga yana da bukata a lokacin sai a taimaka masa da wannan in ya kuma kawo wa shi ma aka duba wani mai bukata sai a taimaka masa wannan shine abin da za a yi za mu dakata haka nan sai gobe insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
الله يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي كتشيدا أتشيتكو زي زما تودا تشيدو من ربو تكلمو من أبنجينا لنفد البحر لليدا تكون يا كاري qabla an tanfada kalimatu rabbi gabanin a gama rubuta kalmomin ubangijina walau ji'na bi mislihi madada ko da mun zo da wani kwatankwacin sakari wato ko da mun zo da karin teku kwatankwacin wannan mun ce Allah ta'ala a farkon wannan sura yayi bayanin alqur'ani da matsayinsa sannan kuma bayan haka Allah ta'ala ya ta kawo mana wa'azuzzuka da umarni da hadi da tsoratarwa da kwadaitarwa da jan hankali da kissoshi iri-iri waɗanda suke cike da wa'azuzzuka daban-daban da bayanin al'ummomi da Allah ta'ala ya halitta a gabashin duniya da yammacinta to Allah ta'ala ƙarshe sai yake gaya mana cewa da wannan ilimin da yake baku a cikin alkur'ani ɗan kaɗan ne daga cikin faffaɗan ilimin Ubangiji ba wanda zai iya sanin iya girmansa iya yawansa saboda haka mushrikai da suka zo suna yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam tambayar kwakwa suna masa tambayar kure suna so su ga karshen iliminsa don haka suke tambayar sa labarurruka daban-daban annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya samu bayanin labarurrukan daga Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya musu ya ba su labarurrukan nan yadda suke cikin wato siga wacce take cike da gaskiya kuma da gamsarwa. To shi ne Allah ta'ala yake cewa to wannan wani abu ne da yake daga cikin ilimin Allah, wani bangare ne na ilimin Allah, kuma kadan ne daga cikin abin da Allah ta'ala ya sani na al'amura. Kaga karshen surar ya haɗe da farkon surar, wato abinda aka bude surar da shi na fadar girman alqur'ani da abinda yake cikin sa, cewa babu tawaya babu karkata. To haka karshen surar yake nuna fadin abinda yake cikin ilimin Allah ta'ala, ba shi da karshe ba shi da iyaka. Allah ta'ala ya ce ka gaya musu da a ce duk wani teku a duniya za a tattaro, duk wani teku a duniya zama tawada ce da za a yi rubutu, da za a yi rubutu da ita, sannan dukkan wani itace da yake doron ƙasa a feke shi ya zama alƙalami ne da za a riƙa rubuta kalmomin Ubangiji da su. To da wannan tekuna gaba ɗaya da sai sun ƙare, sannan waɗannan alƙaluma gaba ɗaya sai sun kakkare sun ƙare ba tare da an gama rubuce kalmomin Ubangiji ba. Saboda haka babu wanda zai iya sanin iyakar kalmomin Ubangiji sai Allah shi kadai. To haka yadda ka san yadda ilimin Allah ta'ala yake da fadi, babu wanda ya iya sanin ƙarshen wato ni'imar ilimin Ubangiji. Kuma in ka kwatanta da ilimin da Ubangiji ta'ala ya ba ku ku a nan da irin wanda Allah ta'ala ya bawa da irin ilimin Ubangiji ta'ala, za ku ga cewa naku kaɗan ne. To haka ni'imar da Ubangiji ta'ala ya ajiye a duniya, idan ka kwatanta ta da ni'imar da Ubangiji ta'ala ya tanada a lahira, to bata taka karata ta duniya bata taka karata kariya ba. Ni'imar da ake samu a nan duniya bata taka karata kariya ba idan aka kiyasta ta, aka kwatanta ta da ni'imar lahira. Kamar yadda ilimin da kuke da shi ko da duk halittun da Allah ta'ala ya yi a doron ƙasa, ilimin da ya ba su, idan kwatanta shi da ilimin Allah ta'ala, wannan ilimi bai taka karaya kariya ba. Haka ni'imar da take nan duniya wacce kuke cikinta kuna jin daɗi da, to in aka kwatanta ta da ni'imar da Allah ta'ala ya tanada a lahira, ta ma bata taka karata kariya ba. Abdullahi dan Abbas yake cewa Yahudawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta musu fadar Allah ta'ala wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, ba a ba ku wani abu na ilimi ba sai dan kadan, sai suke cewa ta yaya zai rika fadar haka, waqad utina at-taura kaifa waqad utina at-taura wa man utiya at-taura waqad utiya khairan kathira, ya zai rika fadar haka bayan gashi an ba mu at-taura, wanda ko aka bashi at-taura an bashi alkhairi mai yawa. Abdullahi dan Abbas yace to sai wannan ayat ta sauka, qul law kana al-bahru bidadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kuna ganin cewa abinda kuke da shi na ilimi na at-taura har kuna ganin ba za a lissafa, wato ba za a kiyasta shi cewa kadan bane. To da a ce duk abin da yake cikin abin nan duniya na teku da duk abin da yake kan doron ƙasa na itatuwa za su zama alƙalumma, za su rubuce ilimin Allah ta'ala ba. Haka nan a wata riwaya Yahudu sun cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ai an baka hikima, wato kai an yi maka kyautar hikima cikin maganganunka, wanda kuma aka bashi hikima ai an bashi alkhairi mai yawa, sannan kuma gashi kai kana cewa baka san ruhi ba, an tambaye ka abin nan game da ruhi, yasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, kace kai baka san me ake nufi da ruhi ba ko menene ruhi. To idan har an baka alqur'ani mu kuma an bamu at-taura, to ai an bamu abu mai yawa, ya za a kira shi kadan? To shine Allah ta'ala ya ce ka gaya musu abinda aka baku na alqur'ani da abinda aka baku na at-taura, idan aka kwatanta shi da kalmomin Allah to ɗan kaɗan ne ba su sa kara sun karya ba. A baya can mun faɗi, mun karanta maganar abin nan Khadir da yake gaya wa annabi Isa alayhi salam a cikin tafiyar da annabi Musa alayhi salam a cikin tafiyar da suka yi, yake gaya musu lokacin da suka shiga jirgin ruwa, wani tsuntsu ya zo ya hau kan gefen shi wannan jirgin ruwa ya tsatsagi ruwan teku da bakinsa ya yi tsatsaga guda biyu. Shi ne annabi Khadir alayhi salam a lokacin yake cewa annabi Musa alayhi salam, yake cewa ya Musa ma naqasa min ilmi kuma na kasa ilmi wa ilmuka wa ilmul khalaiqi fi jambi Allah fi jambi ilmi Allah illa mithlu ma na kasa hadha al-usfuri bimin qarihi min al-bahr. Ke cewa da ilimi na da ilminka da ilimin duk halittun Allah aka tattara su, to ba su ragi komai daga ilimin Allah ba sai kwatankwacin abinda wannan tsuntsun ya raga da bakin sa daga cikin wannan teku. To kaga dan tsuntsu yazo ya tsatsaga a cikin teku, teku ya san ba me yake, saboda haka kaga babu abinda aka raga, shine ma'anar babu abinda iliminmu da ilimin da iliminka da ilimina da ilimin duk halittun Allah ta'ala babu abinda suke ragewa daga cikin ilimin Allah ta'ala. Shi yasa al-Allamatu Sa'idi rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan maganar min babi taqribil ma'ana ne, dan a ƙara kusanto maka da ma'anar, ka ƙara fahimtar fadin ilimin Allah ne. Domin al-ashiya al-ashiya kowane abu da ka sani halittarsa akai, duk wani abu da ka gani Allahu khaliqu kulli shay, duk wani abu da ka gani halitta ce Ubangiji ta'ala ya halicce shi, kuma dukkan wata halitta wa jami'ul makhluqati munqadhiya muntahiya, duk wata halitta da ka gani za ta kare, tana da ƙarshe, tana da matuƙa. Amma maganar Allah ta'ala, maganar Allah ta'ala wannan tana daga cikin sifofinsa, sifofin Allah kuma ghairu makhluqa, sifofin Allah kuma ba halittarsu akai ba, saboda haka ba ta da haddi, ba ta da ƙarshe. To kaga dukkan wata yalwa da dan adam zai suranta da kwakwalwarsa ko zai hararo da tunaninsa, to fadin ilimin Allah yafi wannan. Duk da zaka iya sifanta girman abu ko fadinsa, to Allah ta'ala yana sama da wannan. To haka nan sauran sifofin Ubangiji ta'ala haka suke, da iliminsa da hikimarsa da kudararsa da rahamarsa. Don haka da za a tara ilimin halittu duka, na farko da na ƙarshe, na sama da na ƙasa, to da idan aka kwatanta su da ilimin Ubangiji ta'ala, sai a ga cewa mafi wato bai kai abinda wannan tsuntsu ya tsatsaga daga cikin wannan teku ba. Wato da za a kwatanta ilimin dukkan halittu da ilimin Allah ta'ala, to zai zama ilimin halittu bai kai abinda wannan tsuntsu ya tsatsaga da bakinsa daga cikin wannan teku ba. Saboda haka wannan shi yake nuna maka kamalar girman Ubangiji ta'ala. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake cikin Sahih Muslim a hadisin Juwairiyya, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya same ta inda ta yi sallar asuba a zaune, ya fita bayan walaha haka sai ya dawo, bayan sallar asuba sai ya dawo, sai ya same ta inda take, ya bar ta tana ambaton Allah tana tasbihi. To shine sai yake cewa da yake baki gushe ba inda kike, tunda na tafi kina dan kina tasbihi, tace eh. Shine yace to a yau na faɗi kalmomi guda, ni fitata na faɗi kalmomi guda hudu, na maimaita su sau uku, da za a auna su da abin da kika faɗa tsawon yinin yau gaba daya, to da nawa sun rinjaye naki, da nawa sun fi naki nauyi. Shine subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midadi kalimatihi, jumloli ne guda hudu ya faɗa sau uku. Alhamdulillahi wa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi, kullum Ubangiji cikin halitta yake, ko bai ka gani halittar Ubangiji ce, kuma halittar Ubangiji ba za ka iya lissafa ta ba, ba ka da yadda za ka ki lissafa halittar Ubangiji, kullum cikin halitta yake. Duk wani abin da kai ka aikata halittarsa Ubangiji yayi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, saboda haka kaga halittar Ubangiji ba ta dakata bane. Kada ka ce akwai lokaci da Ubangiji ta'ala yake dakatawa ya gama yin halitta, a'a, saboda haka cikin halitta yake. Ayyukanmu da muke yi, takun kafa da zaka yi, da magana da zaka yi, da motsin da zaka yi, duk wani aiki da zaka yi, Ubangiji ne yake halittar aikin. Saboda haka kaga in aka ce ka lissafa ayyukan Ubangiji ta'ala, ba zaka iya lissafa su ba, halittun Ubangiji ta'ala ba zaka iya lissafa su ba. To kaga anan da yace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi, yana nufin Ubangiji ta'ala ya tsarkaka, kuma godiya ta tabbata gare shi da yabo, iya adadin da dan adam ba zai iya lissafawa ba, shine adada khalqihi, lissafin da dan adam ba zai iya yin sa ba, yafi karfin lissafin dan adam. Ce warida nafsihi, da yardarsa ga kansa, yardar Ubangiji sifarsa ce, yarda ar-rida, ridha Allah sifatun min sifatihi, sifar Ubangiji kuma ba ta da iyaka, kamar yadda Ubangiji ta'ala baka iya yi masa, haka nan iliminsa baka masa iyaka, haka nan wata sifa daga cikin sifofinsa baka mata iyaka. iya tunaninka ba za ka kai ƙarshen ta ba, saboda haka da yace warida nafsi kaga yana nufin can yana can ya faɗi kammiya dan kuma ya faɗi kayfiya domin adadi khalqihi ad abinnan kammiya ne an faɗi quantity ne, rida nafsi kuma an faɗi quality ne. Saboda haka anan a jumla ta farko ya faɗi quantity da ba shi da ƙarshe, sannan rida nafsi ya faɗi quality da ba za ka iya kawo wato duk tasawurinka duk tunaninka ba za ka iya hango shi ba, tunda ridan Allah subhanahu wa ta'ala ta fi ƙarfin iya abinda za ka yi tunani. Sai ya ce wa zinata arshihi, da kuma nauyin al'arshinsa, duk wani abu mai nauyi bai kai nauyin al'arshi ba. Saboda haka ba kuma wanda zai iya cewa wato ba wanda zai iya cewa ga yadda nauyin al'arshi yake domin girmansa. Ubangiji ta'ala ya sifanta shi da al'arshil azim, cewa al'arshi ne mai girma. Idan Ubangiji ta'ala ya sifanta kursiyinsa, wa sai a kursiyi hussamawati wal ard, cewa kursiyi na Ubangiji ya yalwaci sammai da ƙasa, wato da za a kwashi sammai duka guda bakwai, da a kwashi abin da a kwashi ƙasai gaba ɗaya za a zuba su cikin kursiyi duk ya haɗe su. Kaga girman kursiyi. To shi kuma kursiyi in aka jefa shi a cikin al'arshi, kamar an jefa zobe ne a cikin sahara, shi kursiyi da aka ce wa sai a kursiyi samawati wal ard, kamar ka yadda halka ne fi fala, haka Abdullahi dan Abbas yake cewa. To kaga girman abu ne da wanda baka da baka yadda zaka iya tunaninsa. To abu mai girma wanda dole ya nauyi, ka duba halittar mala'ika guda takwas aka ce suna ɗaukar shi, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma'idhin thamaniya, mala'ika abinnan fiffikensa ɗaya yana dangane sama da ƙasa, fiffike ɗaya daga cikin fiffiken mala'ika. Jibrilu yana da irin wannan kuma guda 600 gare shi irinsu. To kaga wani irin girma mala'ika yake da shi. To duk da wannan girma da irin halittar da Allah ta'ala ya ba su shidadun ne, ghilazun shidad, amma duk da haka guda 8 ne suke ɗauke da al'arshi. To kaga anan iya ƙarshen tunaninka game da nauyi, kaga an faɗi abinda ya shafi kammiya, an faɗi kaifiya, kuma an faɗi nauyi. To sai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa midadi kalimatihi, to midadi kalimatihi ya kunshi duka uku, ya kunshi jumloli uku gaba ɗaya, saboda kalmomin Ubangiji kuma ba su da ƙarshe, komai kuma ya shiga cikinsu. Kalimatuhul kauniyya, kalimatuhul shari'a, duk sun shiga. Kalmar da Ubangiji ta'ala yake halitta da ita, kun fa yakun, ta shiga ciki. Duk wata halitta da ka gani a rayuwa ta shiga cikin kalimatin Ubangiji. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Haka nan kalimatuhul shari'a, hukuncensa da shari'ar da yake tsara dan adam, duk sun shiga cikin kalimatihi. To babu yadda za a iya samun tawwada da za ta rubuce kalmomin Allah. To saboda haka kaga an je ƙarshe wajen yabo kenan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nuna cikar yabo da bawa zai yi wa Ubangiji, shine ya gaya masa la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika. Ba zai iya kididdige yabo da zan maka ba kamar kai yadda kai ba kanka. Saboda haka Ubangiji ta'ala ya kwatanta mana ne dan kawai mu fahimci faɗin ilimin Allah ta'ala, dan kusanto da ma'ana. Shi yasa aka Allah ta'ala ya faɗi wannan walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Wannan ambatan teku bakwai kawai dan dai a matso maka da abin ne kusa da kwakwalwarka ka ga faɗin abin, amma ba wai yana nufin cewa in an wuce bakwai ba za a ƙare. A ce in aka wuce bakwai za a ƙare. Shi yasa a wannan ayar Allah ta'ala bai faɗo bakwai ba, sai ce albahru, sai ce walau ji'na bi mislihi madada, ko da zai ƙare a kawo wani irin sai ƙare a kawo wani irin sai haka zai ta ƙarewa. Babu ma nafidat kalimatullah, kalmomin Allah ta'ala ba za su ƙare ba. Na'am.
Qul inna إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الله يجي قل كشي إنما أنا بشر مثلكم ني كوي متني كمركم يوحى إلي أنا من وهيني أنما إلهكم إله واحد شيوا أبن بوترك أبن بوتاني دايا. فمن كان يرجو لقاء ربه وانده كي فاتن لواد أبنججنسا فليعمل عملا صالحا تو يأيكي أيكي نقولي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كما كدي حتى قوة دا أبنججنسا وجنبو تسا. شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى yake cewa Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ka gaya wa mushrikai cewa ni ba wani bane innama ana basharun mislukum min bani adam ni ma mutun ne kamar ku daga cikin yan adam ba daga cikin aljanu na fito ba ba daga cikin mala'iku nake ba ba daga wata halitta ce daban ba a'a ni ma mutun ne daga cikin yan adam la ilma li illa ma 'allamani Allah ba wani ilimin da yake tare da ni sai wanda Allah ta'ala ya sanar da ni sai abinda Allah ya sanar da ni haka waɗannan abubuwan duk da nake gaya muku ubangiji ta'ala ne ya bin wahayin su wa inna allaha yuha ilayya anna ma'budakum kuma ubangiji ta'ala yana mun wahayi cewa abin bautar ku allazi yajibu alaikum an ta'buduhu wanda ya wajaba akan ku ku bauta masa wala tushriku bihi shay'an kada ku hada kowa da shi kada ku hada komai da shi ma'budun wahidun la saniya lahu abun bauta ne guda ɗaya ba na biyun sa wala sharika kuma ba shi da abokin tarayya faman kana yarju liqa'a rabbih don haka wanda yake kyakkyawan fatar haduwa da ubangijin sa to yake jin tsoran ranar gamuwar sa da Allah yake gudun fadawa cikin saban Allah yake fatan samun lada akan abin da yake yi na da'ar Allah فليعمل عملا صالحا توي ايكي نقري يي اخلاصي اچكين عبادسا يا كدايتا الله تعالى اچكين ربوبيهسا ابن كثير شي كما تفسير ده يما wannan gaba ko wannan aya yake cewa Allah ta'ala yana gaya wa annabin sa sallallahu alaihi wa sallam cewa ya fada wa mushrikai wadanda suke ƙaryata manzancin da Allah ta'ala ya aiko shi da su da shi zuwa gare su innama ana basharun mislukum ya gaya musu cewa ni mutum ne kwatan kwacinku yace faman za'ama anni kadhibun wanda da ya dauka cewa ni ƙarya nake to yazo da irin abin da nazo da shi falyati bi misli ma ji'tu bihi wanda yace ƙarya nake yi saboda ni mutum ne to shi ma ya kawo abin da ni nazo da shi fa inni la a'lamu al-ghaiba fima akhbartukum bihi min al-madi cikin duk abin da na baku labarin sa wanda ya wuce labarin ashabul kafi da na baku da labarin sahibul jannati da na baku da labarin khadir da annabi Musa alaihi salam da na baku da labarin zulqarnain da na baku duk waɗannan labarurrukan ba suna nuna na san gaibu bane ban san abinda yake na gaibin ubangiji ba laula ma atla'ani Allahu alaihi ba dan abinda Allah ya sanar da ni ba saboda haka ubangiji ta'ala yana gaya musu cewa bayan ya ba su ansa duk sun ji ansar tambayoyin da suka yi masa da ma wanda ba su tambaye shi ba to kada su dauka cewa gaibu ya sani ba gaibu ya sani ba ubangiji ta'ala ne ya tsinkayar da shi akan wannan wa ma kana Allahu li yutli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allahu yajtabi min rusulihi man yasha ubangiji ta'ala ba zai tsinkayar da ku gaibi ba amma Allah na zabo wanda ya so daga cikin manzannin sa ya sanar da shi abin da yake so ya sanar da shi wannan ba shi zai nuna cewa ya san gaibi irin na Allah ba don haka wannan bai fitar da shi daga bashariyar sa ba don haka babban abin da Allah ta'ala ya bashi ya fifita shi da shi akan su kuma ya zama na yayi fice shine wahayi wannan wahayi shi ya bai da shi annabi shi ya bai da shi manzo saboda haka ya zama manzo ya zama wani zababbe daga cikin ubangiji Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas haka ubangiji ya zabo shi ya aje shi a matsayin manzanci Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Shi ya san ina ya kamata ya aje manzancin sa, kuma ya ga dama ya aje shi tattare da annabin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To kaga wannan ita ce aqida ta musulunci, sabanin aqidar waɗanda suke ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama nurun ne min nurillah, cewa wani haske ne daga cikin hasken Allah, wato Allah ya ciro wani bangare na hasken sa ya halicci annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi, don haka haske ne daga jikin hasken Allah. To kaga wannan ba aqida ce ta tauhidi ba, game da wanda ya san alqur'ani yake karanta shi kuma yayi imani da shi, to ba zai gamsu da wannan aqida ba, ba zai yarda da ita ba, don ta ci karo ta warware da dukkan nusus da suka zo suke tabbatar da bashariyar annabi sallallahu alaihi wa sallama, da cewa shi ma ɗaya ne daga cikin ƴaƴan annabi Adam alaihi salam, daga cikin zurriyar annabi Adam alaihi salam, ya fito ba daga wani guri da ban ya fito ba, shi yasa ya ce ana sayyidu waladi Adam, saboda shi ma daga cikin ƴaƴan annabi Adam alaihi salam ya zo. Kuma duka annabawan da Allah ta'ala ya aiko mutane ne, ba wani annabi da Allah ta'ala ya aiko wanda ba jinsin mutum ba ne, mutane ne, wannan jinsi kasancewar su mutane, shi yasa aka yi tagwagwagwa, suka yi tagwagwagwa da al'ummomin su akan su yadda cewa su manzannin Allah ne, suna ganin kawai muna tare da ku, a gaban mu aka haife ka, a gaban mu ka girma, kai kanin mu ne ko dan mu ne ko dan uwan mu ne, haka kawai rana tsaka kawai sai ka fito ka ce kai Allah ya aiko ka gurin mu. Saboda haka sai suke ganin cewa ya za a yi wani mutum daya a basharan minna wahidan nattabi'u inna idhan lafi dhalalin wa su'ur, mutum kaga abu daya ke mutum kuma minna, mutumin ma daga cikin mu da renin wayo a cikin mu yake, sannan wahidan shi kadai tak, ba wai wani gayya suka yi ba, shi kadai Allah ya dauko shi, kawai sai mu bishi. Suka ce in dai mun bishi mun zama mahukata. Kaga abinda yasa suka kiyarda da manzancin sa, bashariyar sa, ya za a yi zama mutum. Allah ta'ala ya ba mu labari alqur'ani gurare daban-daban cewa annabawan Allah haka suka gamu da irin wannan kalubale, kasancewar su mutane yasa aka kiyarda da su a matsayin kafirai, suka kiyarda da su a matsayin manzannin Allah. Ubangiji ta'ala ya ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salam da abinda almala'ul ladzina kafaru min qaumihi suka ce masa, mutanen da suka kafirce manyan gari suka ce ma haza illa basharun mithluna yuridu an yata ma haza illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum walau sha'a Allahu la anzala mala'ika ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin, suka ce ai wannan ba wani bane, mutun ne fa irin ku. Almala'ul ladzina kafaru min qaumihi suka ce wannan ba wani bane, mutun ne fa irin ku. Yuridu an yatafaddala alaykum, kawai yana so ya nuna yafi ku. Kace to su da Allah ya ga dama dan ya musu wa'azi, ko a ce su bar abinda suke, la anzala mala'ika, da sai ya aiko mala'iku ba mutum ba. Ce ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwali, mu ba mu taba jin irin wannan ba a cikin labarukan iyayenmu na farko. Saboda haka su ba su taba jin cewa an aiko da wani mutum ba, don haka suka ce ba za su yi imani da shi ba. Hakanan za mu ga duka sauran annabawa, Allah ta'ala yana ba mu labarin cewa yayin da manzanninsu suka zo musu, sun ja da su akan wannan. Annabi Musa alayhi salam, lokacin da ya zo da mutanansa da shi da ɗan uwansa, Allah ta'ala ya aiko shi da ɗan uwansa Haruna zuwa ga Fir'auna. Me suka ce masa? A basharaini mislina wa qaumuhuma lana abidu, a nu'minu li basharaini mislina, yanzu za mu yi imani da wasu mutane guda biyu kuma irinmu, ba wasu daga wani gari ba, a daga cikinmu. Wa qaumuhuma lana abidun, alhalin mutanansu sun kasance masu bauta ne a wajenmu, wato banu Isra'ila sun kasance masu bauta a wajenmu, mu kibdawa. A ce daga cikin bayinmu ne za a aiko wani a matsayin manzo ya zo ya ce zai koyar da mu addinin Allah, saboda haka suka ce ba za su yi imani ba. To hakanan Ubangiji ta'ala ya yi ta gaya mana cewa babu abinda ya hana mutane su yi imani da annabawan da Allah ta'ala ya aiko su, sai don kasancewarsu mutane. Wa ma mana'an nas an yu'minu إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا با أبين دي هنا متانين سي إيماني باين شريعة تازو مسو فاتي سي سكرك أتشوى ينزو الله تعالى سي أيكو دا متن 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 شيني زي زماء النبي سي الله أيكو متن أتشي شيني النبي saboda wannan tasa suka ki imani ubangiji ta'ala ya mai musu da martani yace da su law anna fil law kana fil ardi mala'ikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna minas sama'i malakan rasula kace da a ce a doran kasa mutane da a ce doran kasa mala'iku ne suke tafiya ba mutane ba to da sai mu aika musu da mala'ikun kamar yanda kuke so su zama su ne suke jan ku suke ku jagoranci suke shiryar da ku to amma ku mutane ne ya za ku mu tashi mu aika muku da mala'ika in aika muku mala'ika kuma ai mutuwa ce wanda ba wanda zai iya tariyar mala'ika walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzaru walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna 'alayhim ma yalbisu da za mu aika da mala'ikan to da al'amari kuma ya zo ƙarshe sannan da za mu aika mala'ikan shi ma dole ya zo a mutum tunda in ya zo a mala'ika ba za ku iya zama da shi ba ba za ku iya hira da shi ba ba za ku iya natsuwa ku saurare shi ba dole mu mai da shi mutum ya zo muku a siffar mutum kamar yadda ya rika zuwa mala'ika jibril yake zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a surar dahiyatul kalbi ya zo ya zauna cikin sahabbai ya yi tambayoyinsa ya tafi sai ya tafi sahabbai ma ba su san cewa mala'ika ba ne sai bayan an gama komai da komai sai kuma su cewa ai mala'ika ne annabi ya gaya musu cewa ai mala'ika ne ya zo kuma ya zo ne domin ya sanar da ku addinin to da a ce mun kuma aiko shi mala'ika mutum to da kuma kun ci gaba kuma da rikici cewa yaya za a yi mutum ya zo ya ce zai shiryar da mu ba za ku yadda kun mala'ikan ba ne saboda haka kaga dai rikicin farko ne zai saki dawowa to sai a yi ta rikici ba ranar ƙarshensa to ubangiji ta'ala sai ya zaɓo mutum wanda yake mutum ne kamar ku ta yadda za ku iya sauraren shi za ku iya fahimtarsa kuma za ku iya koyi da shi in ya yi abu ya ce ku yi ba za ku ce ai kai mala'ika ba ne ya za mu yi abin da kai mala'ika kake yi yanzu ƙiyamul layl ɗin da annabi yake yi da a ce mala'ika ne sai mu ƙi ce to abin da annabi ya yi a haka ma an samu waɗanda suke ja bare a ce kuma annabi mala'ika ne to da shikenan wannan iktida'i da uswa din to da ba za ta samu ba shikenan ba za mu koyi da shi ba sai mu ce saboda Allah ta'ala ka aika mana da mala'ika mu kuma mala'ika yafi karfin mu to shi yasa shi kansa annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda ya ta fama da shi kenan da mutanansa ya za a ce shi mutum a ce shi mutum kuma ya zama shine annabi ba mala'ika ba wa asarru najwa allazina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum ce waɗanda suka yi zalunci suka koma suna ganawa cewa wannan wane ne mutum ne fa kamar ku afatatuna sihra wa antum tubsirun yan shikenan sai ku yadda da tsafin da yake nuna muku kawai kuna ji kuna gani da haka binda zai sa ba za su bi shi ba ya zai zo shi a matsayin mutum ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ba inkarin mutuntakarsa Allah ya ce ka faɗa ka ce musu inna ma ana basharun mithlukum ni din mutum ne kamar ku mutum ne ba wani bane mutum ne kamar ku can a suratul isra lokacin da suka kwararo abubuwa da suke bukata na mu'jizozi na kuri yayi musu kaza yayi musu kaza karshe Allah ta'ala ce masa yace qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharan rasula na zama wani ne ba mutum ba manzo ni mutum ne manzo ya za ku ce in yi muku kaza in yi muku kaza duk da cewa gashi yadda Allah ta'ala ya halicce ni a matsayina na mutum to haka Allah ta'ala yake gaya mana cewa yayi mana baiwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama daga jinsin bai aiko shi daga wani jinsi ba laqad manna Allahu ala almu'minina iz ba'atha fihim rasulan minhu Allah ta'ala yayi baiwa ga mu'minai lokacin da ya aika musu da manzo a cikin su kuma daga jikin su laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah ya aiko muku da manzo min anfusikum ay min jinsikum daga cikin jinsinku. Haka bashariyar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da alqur'ani yake cike da ita da sauran annabawa duka. Hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke bayyana wannan. Hadisi ya tabbata cikin sahihaini, hadisin Abdullahi dan Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah, sallar la'asar ko sallar azhar, sai ya ƙara ko ya rage kamar yadda mai rawi yake shakka, da aka yi sallama. Hadisin abin da ya shahara abin da sauran hanyoyin hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage, to shine da aka yi sallama abin da yayi ƙari kai ya sallaci raka'a biyar maimakon ya sallaci raka'a hudu. Sahabbai suka bi shi don shi annabi ne, suna zaton cewa ko wani gyara aka samu a sallar. To da aka yi sallama sai aka ce ya rasulullah ya hadatha fi salati shay'un, wani abu sabo ya faru ne a sallah? Kala wa ma zaka, annabi ya ce menene kuma? Kalu sallaita kaza wa kaza, ai kaza da kaza kai sallah, wato ka ƙara akan yadda ake sallar. To shine yake cewa fasanna rijlaihi, nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade kafafuwansa, wastaqbala alqibla wa sajada sajdataini, ya fuskanci alqibla ya sujada biyu sujadar ba'di, sannan yayi sallama, sannan ya fuskanto inji Abdullahi dan Abbas ya ce ya fuskanto mu da fuskarsa, sai yake cewa innahu law hadatha fi salati shay'un lanabba'tukum bih, da a ce wani abu ya faru a sallah sabo to da na gaya muku, saboda la yajuz ta'khirul bayan an waqti hajatihi, akwai buƙatar a sallah bar da bazan bari ba sai mun yi sallah kuma kawai ku ga wani abu haka ba tare da kun san da shi ba. Don haka babu abin da ya faru, sai ya ce walakin innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiru, ni kawai mutum ne kamar ku, ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa, don haka idan na manta ku tuna mu. Kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musu hujja da bashariyarsa, to shi bashar ne, don haka irin awaridul bashariya abinda yake bujuro wa dan adam yakan bujuro mu, don haka idan na manta to ku tunatar da ni abinda na manta. Hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad da kuma littafin Adabul Mufrad na Imam Bukhari. Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin littafinsa Ash-Shama'il, Ibn Hibban a cikin ingantaccen littafinsa. Daga Aisha radiyallahu ta'ala anha an tambaye Aisha radiyallahu anha game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma kana ya'malu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, wani irin aikace manzo Allah yake a gidansa. Aisha da ta tashi ba da ansa radiyallahu ta'ala anha sai ta ce kana basharan min al-bashari yafli thawbahu wa yahlubu shatahu wa yakhdumu nafsahu, tace mutun ne kamar sauran mutane. Kana basharan min al-bashar, shi ma mutun ne daga cikin mutane. Yafli thawbahu, yakan nannade tufafinsa, kan gyara tufarsa, yakan tatsi akuyarsa, yakan yi wa kansa hidima. Kaga ansarta ta sabawa da yadda waɗannan suke faɗa, bata ce kana nuran min nurillahi ba, ce kana basharan min al-bashar. An san annabi sallallahu alaihi wasallam, an san iyayensa, yana da mahaifi, yana da mahaifiya, an san inda aka haife shi, an san gidansa, yana da mahaifinsa, yana da dangi, yana da baffa ko ce yana da baffanni maza da mata, kuma yayi aure mata kuma ya haihu, saboda haka yayi rashin lafiya ya warke, saboda haka yana da awarin da suke samun dan adam. Da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ba Allah bane, shi yasa ya gargadi al'ummarsa kada su kuskura su dauki wata sifar Allah su bashi. Ya samu daukaka a gurin Allah da babu dan adam da ya samu irin wannan daukakar, amma yana nan a matsayinsa na bawan Allah, na bawan Allah. Da haka munar aqida ce mutum ya ce hasken Allah ne aka halicci annabi da shi, wato shi ba daga zuriyar annabi Adam yake. Annabi Adam Allah ta'ala ya gaya mana ya halicce shi ne min tin, daga turbaya, min turab, daga ƙasa, sannan daga nan kuma ya halicci sauran zuriyarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wannan tsatso ya fito ta wannan tsatso ne, don haka maganar cewa shi aka fara halitta annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka fara yi aka kafin halicci adam an halicce shi wanda duk tatsuniya ce ba ta da kan gado ba kuma gaskiya bace don haka duk abinda ya hada mutanen farko su yi imani shine cewa annabawa manzanni ne annabawa mutane ne wannan shi ya hana mutanen farko su yi imani mutuntakar annabawa qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bi sultanin mubin ce ku mutane ne kamar mu ya za kawai kun zo ku hana mu bi abin da iyayen mu suke kai ku kawo mana hujja mana annabawa da musu ce mu ba mutane bane mu ya za ku ce mana mutane qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum mu fa mutane ne kamar ku walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi amma Allah da yana ga zabar wasu cikin bayin sai musu baiwa ko ku a cikin ku nan akwai wanda Allah ya ba su kudi bai ba wasu ba ya ba wasu mulki bai ba wasu ba haka ya zabe bai ba mu annabta bai kuma zai zama abin rikici saboda haka baiwa ce ubangiji yayi mana kamar yanda yake yin baiwa ga bayin sa da abin da ya ga dama ya baiwa da su kaga ba su kore bashariyar su ba basu ce su ba mutane bane don haka mutanen farko sun ki annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bashariyar sa sai ya zamana mu kuma a nan cikin musulmi suna kore bashariyar ne suna cewa ba mutum bane to kaga haka aka yi hannun riga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma da alqur'ani sun tabbatar da bashariyar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yazo da shi shine yazo da wahayi annama ana basharun mithlukum yuha ilayya ana mun wahayi yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid wannan shine babban sakon da yafi kowanne cikin sakon da nazo muku da shi ne mutun ne kamar ku amma nazo muku da wani sako da yafi kowanne sako shine cewa ku bautawa Allah shi kadai annama ilahukum ilahun wahid cewa ubangijinku ubangiji ne guda daya shi kadai ya kamata ku bautawa ba da abokin tarayya sai shi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma ubangijin ku shine Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi kuma ya yarci komai da ilmin sa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai shi shine rayi da yake tsaye da zatin sa innamallahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad Allah ɗaya ne sarki ya tabbata gare shi a ce yana da wani da yake gare shi dan sa ne law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce baya ga Allah akwai wasu alloli kuma a cikin sama da ƙasa wanda suka cancanci su bauta to da sama da ƙasa ta lalace saboda haka ubangiji ta'ala shi kadai ya tsarkaka irin waɗannan ayoyi gabaɗaya suna tabbatar da uluhiyar ubangiji su tabbatar da risalar annabi sallallahu alaihi wa sallam da uluhiyar ubangiji waɗanda kuma waɗannan abubuwa tabbatar da su da tsayawa a kansu shine tsantsar addini ka yarda cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo ne bawa ne daga Allah subhanahu wataala da ya aiko shi da sako sannan ka yarda cewa abinda ya zo da shi mafi girman abinda ya zo da shi shine tauhidi saboda haka kada girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ka taɓa tauhidi domin wannan shine babban sakon da ya zo da shi idan har ka ce za ka girmama annabi sallallahu alaihi wasallam amma za ka rushe tauhidi to ka rushe duk abinda Allah ta'ala ya aiko annabi da shi annabi ya zo da ce ku innama ilahukum ilahun wahid abin bautar ku ɗaya ne don haka sifofinsa ba ya da tarayya a cikinsa ayyukansa ba ya da tarayya a cikinsa dukkan wani abu da yake nashi ne to nashi ne shi kadai ba ya da tarayya a cikinsa wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi kuma yadda da wannan shine yadda da musulunci wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada wanda duk yake fatan samun sakamako daga ubangijinsa ko yake tsoron haduwarsa da Allah ta'ala ranar gobe kiyama to yayi aiki na kwarai kada ya gadda ya hada Allah da wani cikin bautarsa wanda ita ce gaba ta karshe da zamu ji karatunta gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma ubangiji ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh